Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunan Nasir Fili Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 7 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da nake tafa da su, Murtala ba mukanin labarai.
Mayakan Hamas da ke iko a zirin Gaza sun kai wani mummunan harin da ba taba gani irinsa ba kan Isra'ila, inda Isra'ila ta ce akalla mutane 40 suka mutu. Kasashen Ukraine da Russia sun kaddamar da sababbin hare-hare akan juna a yau Asabar. Akalla mutane 15 suka mutu, wasu 40 kuma suka jikkata bayan wata girgizar kasa da ta auku a yammacin a kasar Afghanistan a yau Asabar.
To kan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa an saka dokar hana fita a jihar Osun bayan da rikici ya barke tsakanin wasu garuruwa biyu makwabtan juna.
Kanin shekarun jirgin kan to abun za a tsoranta. An kona gidaje da kuma shaguna, shaguna aka yi kona a wajen a bangaren yankin. An kona shagunan mutane, wallahi da amma mutane ya yi musu asara.
Haka kuma a cewa hukumar NBC ta Najeriya ta yi kashedin karshe ga gidan talabijin na Arise bisa keta dokar yaɗa shirye-shirye.
A matsayin bayar da wannan wasiƙa da muka yi jan kunne ga kafafen yaɗa labarai, musamman ma gidan talabijin na Arise, shi ne domin muna ganin suna nema su wuce gona da iri.
To daga nan za a ji cewa wani shirye da ke aikace-aikacen bunƙasa muhalli da aikin noma a Najeriya na ƙoƙarin samar da makamashin girki ta hanyar amfani da ruwa. Sai kuma shirin a dawo lafiya na wabaya ko magiri da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Mayakan Hamas da ke iko a zirin Gaza sun kai wani hari da ba taba ganin irinsa ba kan Isra'ila, inda suka harba dubban rokoki a daidai lokacin da mayakan Hamas da dama suka kutsa cikin kan iyakar da ke da tsauran matakan tsaro a wurare da dama, tare da yiwa kasar Jirar Mikiya a ranar wani hutu. Isra'ila ta ce akalla mutane 40 ne suka mutu. Prime Minister na Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ayyana cewa Isra'ila tana cikin yaki, kuma ya yi kira da a tattara tarin sojoji. Mamayar ta sake farfado da tarihin yakin shekarar 1973, kusan shekaru 50 zuwa yanzu. Ma'aikatar ayyukan ceto ta Isra'ila ta ce akalla mutane 40 ne suka mutu a wannan harin da Hamas ta kai a Isra'ila. Adadin baya-bayan nan ya fito ne daga hukumar ayyukan ceto ta Magen David Adom, yayin da ake ci gaba da gwabza fada a yau Asabar. Asibitoci a Isra'ila suna ci gaba da kula da ɗaruruwan mutanen da suka jikkata, ciki har da wasu da dama da ke cikin mawuyacin hali. Prime Minister Netanyahu ya ce Isra'ila za ta maida kakkausan martani kan Hamas a bisa kutsen da ba a taɓa ganin irinsa ba. Wani babban ɗan majalisar dokokin Amurka ya ce Amurka ba ta son yanke hulɗar tattalin arziki da China, ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Amma tana neman daidaiton yanayi da kamfanonin Amurka za su yi aiki cikin ƴanci da walwala. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer yana jagorantar tawagar 'yan majalisar dokoki zuwa kasar China karon farko tun daga shekara ta 2019. Ziyarar na zuwa ne a daidai lokacin da dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ke ƙara taɓarɓarewa, yayin da jami'an China da na Amurka suke ƙoƙarin asasa yiwuwar wata ganawa tsakanin shugabannin kasashen biyu Joe Biden da Xi Jinping a watan Nuwamba. Shuma ya kuma zargi kamfanonin kasar China da rura wutar rikicin ta hanyar samar da sinadarai don samar da maganin opioid a Mexico. Kasashen Ukraine da Russia sun kaddamar da sababbin hare-hare akan juna a yau Asabar. Harin da Ukraine ta kai ya kashe mutum guda a yankin Belgorod da ke kan iyakar Russia, a cewar gwamnan yankin. A bangare guda, Russia ta kai hari da makami mai linzami a yankin Odessa na Ukraine a cikin dare. Jami'an yankin sun ce mutane hudu suka jikkata a harin da aka kaddamar daga yankin Crimea da Russia ta mamaye. Dakarun Russia sun kakkabo jirgin saman Ukraine maras matuki a kusa da birnin Moscow da sanyin safiyar yau Asabar, a cewar kamfanin dillancin labaran kasar Russia na TASS. A halin da ake ciki, masu fashin baki na cewa hotunan tauraron dan Adam sun nuna dogon jerin gwanon taragon jigilar kaya da ba a taba gani ba a tashar jirgin kasa ta Tumangang na Koriya ta Arewa da ke kan iyakar Koriya ta Arewar da Russia. Sun ce zirga-zirgar jiragen kasa mafi yawa kan yadda aka saba gani a cikin shekaru biyar da suka gabata tana nuna yiwuwar watakila Koriya ta Arewa na samar da makamai ga Rasha.
To nan ba da jimawa Murtala zai kama da ƙarshen labaran duniyar. Kafin nan gwamnatin jihar Osun ta saka dokar hana fita har ta tsawon sa'o'i 24 biyo bayan wani tashin hankali da ya faru tsakanin wasu garuruwa biyu a jihar kan takaddama filaye. Wakilin mu Hassan Umar Tambol na dauke da ƙarin bayani.
A sakamakon rikicin da ya barke a tsakanin mazauna garuruwan Efon da Ilubu da ke kusa da juna a jihar Osun saboda filaye, gwamnatin jihar Osun ta sanya dokar hana fita ta awoyi 24. Akan haka, rundunar 'yan sandan jihar Osun ta gargaɗi masu faɗa da juna da su shiga taitayensu. Madam Yemisi Opalola ita ce kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Osun. Superintendent 'yan sanda Yemisi Opalola ta ce ya kamata jama'ar su zauna lafiya da juna, babu amfani ga fada su rungumi zaman lafiya. Ta kara da cewa tuni gwamnatin jihar Osun ta kakaba dokar hana fita ta awoyi 24 ta bukaci shugabannin al'ummar yankin da su ja kunnuwan mutanen su musamman matasa su daina fada, tare da yin gargadi da cewa duk wanda anka kama zai dandana kudarsa. Yemisi Opalola ta ce tuni rundunar 'yan sandan jihar Osun suka kama mutane da dama a game da rikicin, amma ba su san iya adadin mutanen da anka kama ba. Ta ce rikicin a game da filaye ne. Wani mazaunin garin Efo inda ake rikicin ya yi bayanin halin da ake ciki ta wayar tarho.
Sunana Muhammadu Dan Ali mai shayi, mazaunin Efo ne.
To hali yanzu wani hali ake ciki a nan garin Efo?
To yanzu abu ya dan lafa, saboda yanzu dai sai dai ma'aikata ne suke dan yawo, kuma yanzu dai mun dan samu sauki kuma tsakanin jiya da yau.
An ce kwanan gado an yi ta ba ta kashi har da kona gidaje har ma da harbi-harbi da jikkata wasu mutane.
Kamar shekaran jiya, kamar yanzu duk abin yana nan ana fama. Ga shekaran jiya din kamar yanzu ne sojoji da ma'aikata suka yi kokarin raba fadan.
An ce a rikicin an kashe wasu mutane?
Eh, haka ne.
To kai ka ga gawar wani namiji ko mace wanda aka kashe?
Waɗanda dai na ga an yi yaran da aka koro lokacin da sojoji suka zo za su yi wannan aikin, yaran sai musu ganganci a nan da Ifan. Yaran ne guda biyu waɗanda na yi gani saboda ba mu da nisa da wurin da aka harbe su.
Kuma sun mutu har lahira?
Sun mutu har lahira.
To ya dokar ta bacin da gwamnati ta kafa take aiki a halin yanzu?
A tana aiki saboda baya wace a wace. Kanin shekarun jirgin kan to abin ya tsawanta. An kona gidaje da kuma shaguna. Shaguna aka yi kona a wajen a ɓangaren Ifan kan. An kona shagunan mutane wallahi da amma mutane ya musu asara.
Kuma an jikkata mutane?
Wallahi.
Yanzu kan kowa na cikin gida?
Eh, yanzu dai mutane suna cikin gida.
Tsakanin garin da ake Efon da can garin Ilubu da ake rigima a kai yaya nisan wurin yake?
A nisan shi bai da wani nisa. Wannan na kallon wannan ne. Wannan gada kadai ta raba.
Rikicin garuruwan Efon da Ilubu dai da ke makwabtaka da juna da daɗaɗɗen rikici ne. Amma a wannan karon ya fi kamari inda an ka ɗauki lokaci ana ba ta kashi wanda ya yi sanadiyar raunata wasu jama'a ciki har da jami'an 'yan sandan jihar Osun. Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal, wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Murar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A yayin da ake ci gaba da neman tallafi ga miliyoyin 'yan ƙasar Sudan da yaƙi ya daidaita rayuwarsu, wani babban jami'a wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ta yi gargaɗin cewa al'ummar Sudan na rayuwa ne cikin mawuyacin hali, kuma suna cikin haɗarin taɓarɓarewa idan duniya ba ta tashi tsaye don taimaka musu a lokacin da suka fi buƙata ba. Alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna cewa Sudan ta zama ƙasar da ta fi yawaitar matsalar gudun hijira a duniya cikin gaggawa, tun bayan da wasu manyan hafsoshin soja biyu suka jefa ƙasar cikin yaƙi kusan watanni 6 da suka gabata. Kimanin mutane miliyan 5,400 ne suka bar gidajensu zuwa cikin Sudan ko kuma wasu ƙasashe makwabta a matsayin 'yan gudun hijira. Wannan na nufin kimanin mutane fiye da 300,000 kenan a kowace rana. Da yawa suna gudu ne ba tare da komai ba sai tufafin da ke jikinsu, inji Clementine Nkweta Salami, jami'ar ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan. Jami'ar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kammala ziyarar mako guda a birnin Geneva, inda ta gana da kasashe masu ba da taimako a yayin da take neman goyon bayan ayyukan jin kai da Majalisar Ɗinkin Duniya ke fama da shi a Sudan. Akalla mutane 15 ne suka mutu kuma wasu 40 suka jikkata bayan wata girgizar kasa da ta afku a yammacin kasar Afghanistan a yau Asabar. Kamar yadda wani jami'in kula da bala'i ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Alƙaluman sun samo asali ne daga rahotannin farko daga gundumar Zindajan da ke lardin Herat, inji Mullah Jan Sayyid, kakakin ma'aikatar kula da bala'o'i ta Afghanistan. Ma'aikatan ceto a India sun sami gano ƙarin gawarwaki yayin da suke tona tarkace da ruwa mai tsananin sanyi a cikin fafutukar neman waɗanda suka tsira bayan da wani tafki ya tumbatsa ya kuma fasa wata madatsar ruwa. Ɗaruruwan ma'aikatan ceton sun sake gano wasu gawarwaki shida da sanyin safiyar yau Asabar, inda adadin waɗanda suka mutu ya kai 47. Aƙalla mutane 150 ne suka ɓace. Ambaliyar ta fara ne da tsakar daren Laraba lokacin da ruwan wani tafki mai ƙanƙara ya cika, inda ya tumbatsa ya kuma fasa babbar madatsar ruwa ta jihar Sikkim. Mummunan yanayi ya sa ƙoƙarin ceto ya zama ƙalubale. 'Yan sanda sun ce kusan masu yawon bude ido 4,000 ne suka makale a wurare biyu a arewacin jihar, inda ambaliyar ruwan ta shafe hanyoyi.
Murtala Faruk Sanyi ne ke karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ofishin Kano na shirin Axel da ke aikace-aikacen bunƙasa muhalli da aikin noma a Najeriya na tattaunawa da wani kamfani a ƙasar. Ofishin Kano na shirin Axel da ke aikace-aikacen bunƙasa muhalli da aikin noma a Najeriya na tattaunawa da wani kamfani a ƙasar Kenya da ke samar da makamashin girki ta hanyar amfani da ruwa a wani matakin daƙile sare-saren bishiyoyi barkatai domin makamashi. Daraktan shirin Dr. Dahir Muhammad Hashim ya bayyana haka ne a zanta da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari.
Aka sannar ƙoƙari wajen fahimtar da mutane yadda su ba da gudunmuwa ya zama cewa an magance wannan matsaloli, sannan at the same time a nusantar da al'umma yadda abubuwan da suke yi na yau da gobe sukan iya haifar da wasu matsalolin. Yanzu misali in ka ɗauki matsala ta sare bishiyoyi, wani zai iya zuwa ya yi fili ko gona ya cire bishiyoyin ba tare da ya maida ba kwata-kwata, ko kuma a zo a yi unguwa da bishiyoyi da komai wani ya cire itace da shi, wannan kaga cewa akwai ganganci a ciki. So babban abin da muke so shine al'umma su fahimci amfanin waɗannan abubuwan, sannan kuma da illolin da yin wannan abubuwan kan iya haifarwa. Muna ƙoƙari wajen addressing matsalolin da suka shafi zaizayar ƙasa. Zaizayar ƙasar nan takan fara daga lokacin da wani ya ɗauko diga ya fara haƙa ƙasa, shikenan ya buɗe hanya wani zai yi sai ya ga ta zo ta haifar da matsala babba.
So doka za ku yi kome?
Farko shine ka fahimtar da mutum. Na yi imani da yawa suna yin abin bisa rashin sani, da yawa suna yin abin bisa rashin alternative, wato wata hanya. Yanzu ba zan zo in ce maka kakka sare bishiya ba kwata-kwata, maybe baka da abin da zaka yi girki da shi, an iya abin da aka iya siye itace ne. Wurin da gwamnati take yi yanzu shine ya za ta samar da hanyoyi masu tsafta na makamashi mai tsafta, abinda ake cewa clean cooking. A sati biyu da ya gabata na je Nairobi, ɗaya daga cikin abubuwan da ya kai ni shine a samu hanyoyi da za a kawo wa mutanen karkara yanda za su iya yin girki a tsaftace. Kuma alhamdulillah mun sami kamfani da suke wani proposing risho da za ka yi abinci da shi wanda yake amfani da ruwa da kawai panel guda ɗaya na sola. Na ga yadda yake amfani, kuma Allah yadda muna sare cewa mu tabbatar cewa an ka, ko da dai ba zai wadatu ko ina ba. Kuma at the same time wani suna ƙoƙari wajen samar da woodlot, wato wajajen da zai zama cewa itace yake bayarwa kadai. Itan nan kasuwanci ne mai girma idan amma ba a yi shi akan ka'ida, ba kawai duk inda aka ga bishiya a ce za a cire ta ba. Muna ƙoƙari mu ga ya za a yi regulating din wannan, wasu abubuwan ba iya doka bane. Akwai buƙatar ka fahimtar da al'umma, idan suka fahimta ba aka buƙatar ka enforce din su. Akwai dokokin ma da ba su dace da yanzu zamanin da ake ciki ba. For example muna ta ƙoƙari mu ga cewa ba iya a yi dokar ba, ya zama cewa an samar mata da wani time da za a dinga review din wannan dokar, a dinga bibiyar ana sabunta ta. Sannan na biyu kuma ya zama cewa an tabbatar da dokar, an bita. Amma kullun abin da muke cewa shine al'umma ma su fahimci me yasa ake yin aikin kafin ma ka zo ka ce ka saka doka. Mun fahimci cewa a baya akwai kuskure, in ka zo ka sa doka wani zai yi ta bayan fage ba gan shi ba.
Da haka yanzu dai abin da kuka sa gaba idan na fahimce ka shine aikin wayar da kan jama'a da ilmantar da su ko me
kuma aikace da kuma yin abubuwan a aikace. Muna wayar da kai, muna kuma yin abubuwan a aikace, muna kuma tabbatar da dokoki.
Dr. Dahir Muhammad Hashim kenan a tattaunawarsa da Muhammad Ibrahim Kwari. Hukumar kula da gidajen radio da talabijin ta Najeriya NBC ta yi kashe din karshe ga gidan talabijin na Arise bisa keta dokar yaɗa shirye-shiryen da ta haramta kalmomin cin zarafi. Kamar yadda shugaban hukumar Balaraba Ilele ya shaidawa wakilinmu Nasir Adam Elikaya a wannan tattaunawar.
A makasudin bayar da wannan wasiƙa da muka yi jan kunne ga kafafen yaɗa labarai musamman ma gidan talabijin na Arise shine domin muna ganin suna nema su wuce gona da iri. Babu wani mahaluki da ya isa ko da za a sa masa ido ya riƙa yin abubuwan da ba su dace ba. Ƙasar nan ta fi ƙarfin kowa, tana gaban kowa. Mun samu koke-koke da yawa akan gidan talabijin na Arise akan irin ayyukan da suke yi. Mun kira su ko a shekaran jiya na kira su office nawa na yi musu magana amma kuma suka sake maimaitawa a jiya. Saboda haka tura ta kai bango idan suka na ba su gargaɗi na ƙarshe.
Wannan ya nuna kenan nan gaba in sun sake wani abu shi kenan za a ɗauki mataki da za a iya cewa babu koma da bayan ma'ana za a ɗauki matakin doka a kansu.
Muna da hanyoyi da yawa da za mu hukunta su. Muna iya rufe gidan talabijin ɗin gaba ɗaya idan abin ya yi muni wanda ba ma so mu kai ga haka tukunna. Ko muna iya soke wannan shirye-shirye da suke gabatarwa. Muna kuma iya rage sa'o'i da suke gabatar da shirye-shiryen su. Idan awa 24 ne suke yi, mu ce mun rage musu su riƙa yin awa 6 kawai a rana. Ba lallai mu ci taron su da kuɗi ba. Akwai hanyoyi da dama da zamu iya. Muna iya cin taron su ba na kuɗi, ya danganta ga nauyin laifin da suka yi ne. To wannan shi yasa muka ba da wannan takarda na gargaɗi na ƙarshe ga wannan gidan talabijin ko kuma kamfani na talabijin na Arise din. Sannan abinda muke faɗe musu a ciki shine idan za su gayyaci mutane su hira da su, idan sun san wannan mutum akwai azurbabi tare da shi ko kuma yana iya wuce gona da iri ko ya jefa su a cikin wani rikici, to abinda ya kamata su shine sai abinda ake kira delay mechanism. Wato akwai wata na'ura da suke amfani da ita wajen jinkirtar da maganan da mutumin yake yi ba daga yana yi ta shiga cikin gidajen mutane ba, a'a za su iya yankewa kafin ta shiga. Duka abin delay mechanism bai wuce dan daƙiƙoƙi kadan kawai. Gidajen yaɗa labarai na kasashen duniya da dama suna amfani da wannan delay mechanism din. Wato wani tsari na dan dakatar da abu. Kai ne kallon shirin ma ba da kama san cewa an yi ba daga gidanka. Akwai wasu mutane wanda suke kana ba su dama a talabijin ko a radio zaka ji maganganun suna fita ba kan gado ba tunanin cewa maganar su na iya kawo rikici ko na iya tada hankalin wani ko cin zarafin wani. To idan ka san cewa akwai irin waɗannan mutane da za ka gayyata, to zaɓinka guda biyu ne. Na farko ka ɗauki wannan tsari na jinkirtar da sauti da kake aikawa. Na biyu kuma ka naɗi muryar tukunna sai ka je ka tantance ka tace sannan ka sake. Kada a hira da su kai tsaye.
To a gaida Muhammad Ibrahim Kuri a wannan hirar tasu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku izuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 11:18 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dawo lafiya. Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau wannan shiri zai duba wani babban al'amari ne dake faruwa a Najeriya. Na hatsarin jiragen ruwa da ke haddasa asarar rayuka masu ɗimbin yawa a cikin 'yan shekarun nan musamman ma a yankin arewa maso tsakiyar ƙasar. Tsakanin watanni uku an samu hatsarin jiragen ruwa sau uku kuma sama da mutane 100 ne suka rasa rayukansu. Akalla mutane 26 suka rasu a wani hatsarin kwale-kwale inda galibi mata da yara ne suka mutu a cikin kifarwar jirgin ruwan a ranar 10 ga watan Satumba a yankin arewa maso tsakiyar Najeriya, wanda ke zama hatsari na biyu a yankin a cikin wannan lokaci a cewar hukumomi. Kakakin gwamnatin jihar Niger ya ce rukunin masu aikin ceto sun yi bakin kokarin su suka ceto sama da mutane 30 a wannan hatsarin jirgin ruwan da ya faru a gundumar Makwa a jihar ta Niger. Waɗanda hatsarin ya ritsa da su suna kan hanyarsu ne wurin gudanar da harkokin noman su da suka haɗu da wannan hatsarin. Sai dai ba iya tantance musabbabin kifewar kwale-kwalen ba, kuma ba iya gane ko suna saye da rigunar kariya yayin da suke cikin kwale-kwalen ba. Sanarwar gwamnati ta kira ga yin amfani da rigunar kariya, kanin ta kira ga mutanen yankin da su guji yin cunkoso a cikin kwale-kwale. A farkon wannan watan Oktoba kuma an samu wani mummunan hatsarin kwale-kwale inda fiye da mutane 30 ne suka nutse cikin ruwa a garin Yawuri na jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya. Ga dai rahoton da wakilinmu Muhammad Nasir ya aika mana akan haka.
Kwale-kwalen ya dauko mutane ne da aka kiyasta yawan su ya wuce mutum 50. Sun fito ne daga jihar Niger zuwa cin kasuwa a garin Yawuri na jihar Kebbi. Waɗanda suka ga yadda lamarin ya auku sun ce iska ne mai tsananin ƙarfi ya taso sai taguwar ruwa ta ja kwale-kwalen. Daga nan sai ya nutse da mutanen. Alhaji Sani Yawuri a gaban idon sa lamarin ya faru. Ya kai ya nutse.
Yana cikin tafiya shi kawai taguwa iska ne ya yawa. Yana cikin tafiya kawai kawai ya buga ɗaya ya buga biyu kawai sai jirgin ya nutse. Daga mutane suka kama tuma suka kama tuma ina kallo suna tuma ina kallo suna tuma. Ina kallo guda-guda suna nutsewa guda-guda suna nutsewa. Saboda iska ya yawa.
To wani irin yanayi ake ciki yanzu bayan nutsewar jirgin?
Yanzu ga sanarwa na ta. An tuku masu duba suna tsama masu ame. Masu kujiya, masu nuta, suna nuta cikin suna lalabawa da jiragen.
Shugaban ƙaramar hukumar mulkin Yawuri ta jihar Kebbi, Bala Muhammad Yawuri, ya ce kwale-kwalen ya ɗauko mutane da kayan abinci kafin lamarin ya faru.
An dai kawo ɗauki wanda yake an samu mutane za su kai mutum 10. Eh da mutum 30 da wani abu suna nan cikin ruwa hawi yanzu ga da nake magana da kai. Jirage suna can mun sai kayayyaki na nuta. Da yaggwaje da jirage saman ruwa domin a tono inda wannan jirgin yake sannan kuma a tsamo a ga waɗannan mutanen da suka nuce a cikin wannan ruwa da sun yi kasa suna nan cikin ruwa sun yi kasa saboda haka lalabensu annan ake yi cewa mu gano dai ina jirgin yake cikin ruwa da ya nuce a gano inda yake sannan a gano ina sauran jama'a suke a hito da su domin a samu a je a yi musu jana'ida ta addinin musulunci wanda a tattauna da.
Irin haka ya faru a jihar Sokoto wadda ke makwabtaka da jihar Kebbi a wannan mako inda kwale-kwale dauke da 'yan mata 11 ya nutse cikin ruwa a yankin karamar hukumar mulki ta Yabo inda 'yan mata 6 suka rasa rayukansu kamar yadda dan majalisar jiha mai wakiltar yankin Abubakar Shehu Shamaki Yabo ya tabbatar.
An samu hadarin kwale-kwale a dantulle ta cikin gundumar Turankawa inda wannan kwale-kwale ya dauko mutum 11 daga cikin su akwai 'yan mata 6 waɗanda suka rasa rayukansu inda aka samu ceto mutum 5 kuma ina kira da dukkan hukumomin da abin ya shafa da suka yi dauki da taimako ga iyalan waɗanda wannan hadari ya rutsa da su.
Haɗoran kwale-kwale dai sun jima suna laɓumin rayukan jama'a duk da kalaman da mahukunta ke yi na ɗaukan matakan kariya daga matsalolin. Irin haka ya faru a shekara ta 2021 a garin Wara mai makwabtaka da garin Yawuri duka a jihar Kebbi inda mutane fiye da 100 suka rasa rayukansu baya ga wasu haɗoran kwale-kwale makamantansa da suka yi ta faruwa a wasu sassa na Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yau dai hatsarin jiragen ruwa ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya. A tsakiyar watan Yuni ne kuma aka tabbatar da mutuwar mutane fiye da 100 bayan da wani jirgin ruwa dauke da ɗaruruwan masu zuwa ɗaurin aure ya kife a kogin Neja kamar yadda 'yan sandan yankin suka shaidawa kafafen yada labarai a lokacin. To bari mu dakata a nan amma za mu ci gaba da bibiyar irin matakan da mahukunta suke ɗauka na ganin an rage yawan hatsarin jiragen ruwa a Najeriya da ke sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatar sashen Hausa musamman Julie Lizard Gresham da ta haɗa sautin, Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington da ke sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla a gaida baba ya kuma kiri yanzu kuma lokacin da zamu zaka lokacin da kishi ra'ayin da kuma so ruki aiko mana ta email makarantu. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace kalaman kamfanin NNPC na cewa babu shirin ƙara farashin man fetur akwai lauje cikin nadi ganin yadda a baya suka ce hakan amma kuma aka zo aka ƙara to yanzu ma gashi gidajen mai sun ƙara farashin Allah dai ya kyauta kawai zamu ci amma kam gaskiya akwai ciwon kai sosai ma kuwa sai saƙonmu na gaba da ya fito daga Isuhun Dila Faki yace a yau ne al'ummar musulmai Masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Faki gudanar da zagayen Maulidi domin nuna farin ciki da zagayar wannan wata da aka fahimci fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana kusanci da shi amin Sai kuma sakonmu na gaba shi ma dake cewa ya dai fara da sallama yace biyo Hausa dama Hausawa na cewa wato gar jifan makwabta dan wato ku isar mana da sakon mu cewa koken mu ga mai girma gwamnatin jihar mu ta Kebbi Dr. Nasir Idris kauran Gondu da ya ce wa hanyar mu ta fana zuwa gwaza ta wuce zuwa da kushi saboda haka ya kyauta a gyara wannan hanya to da fatan wannan sako zai je ga inda akai domin shi sai kuma sakon mu na karshe ayo dake cewa muna wa marhaban da fitar da sabbin dabaru da ma'aikatar kula da aikin gona a Najeriya ta yi domin shawo kan matsalar karancin abinci da man fetur da fatan Allah ya sa a cimma nasara sako daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri to dan abin da ya sabo kenan yanzu kuma sai shirin mu na karshe labarai amma a takeici
Sarfira ta kaice mayakan Hamas da ke iko a zirin Gaza sun kai wani hari da ba taɓa ganin irinsa ba kan Isra'ila inda suka harba dubban rokoki a daidai lokacin da mayakan Hamas da dama kuma suka kutsa cikin kan iyakar da ke da tsatsauran matakan tsaro a wurare da dama tare da yi wa ƙasar da rami kiya a ranar wani hutu. Isra'ila ta ce akalla mutane 40 ne suka mutu amma Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ayyana cewa Isra'ila tana cikin yaƙi kuma za su mai da martani da kakkausar murya. Wani babban dan majalisar dokokin Amurka ya ce Amurka ba ta son yanke hulɗar tattalin arziki da China ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya amma tana neman daidaiton yanayi da kamfanonin Amurka za su yi aiki cikin ƴanci da walwala shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer yana jagorantar tawagar ƴan majalisar dokokin Amurka zuwa ƙasar China karon farko tun daga shekara ta 2019 Kasashen Ukraine da Russia sun kaddamar da sabbin hare-hare a kan juna a yau Asabar harin da Ukraine ta kai ya kashe mutum guda a yankin Belgorod da ke kai iyakar Russia a cewar gwamnatin wato gwamnatin yankin a bangare guda ita kuma Russia ta kai hari da makami mai linzami a yankin Odessa na Ukraine a cikin dare. A yayin da ake ci gaba da neman tallafi ga miliyoyin 'yan kasar Sudan da yaƙi ya daidaita rayuwarsu wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ta yi gargaɗin cewa al'ummar Sudan na rayuwa ne a cikin mawuyacin hali kuma suna cikin haɗarin taɓarɓarewa idan duniya ba ta tashi tsaye don taimaka musu a lokacin da suka fi buƙata ba. Akalla mutane 15 ne suka mutu kana wasu 40 suka jikkata bayan wata girgizar ƙasa da ta afku a yammacin ƙasar Afghanistan a yau Asabar. Kamar yadda wani jami'in kula da bala'i ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatan ceto a India sun sami gano ƙarin gawarwaki yayin da suke tona tarkace da ruwa mai tsananin sanyi a cikin fafutukar neman waɗanda suka tsira bayan wani tafki ya tumbatsa ya kuma fasa wata madatsar ruwa. Akalla mutane 150 ne suka ɓace. Ambaliyar ta fara ne da tsakar daren Laraba. Yayin zuwa yanzu kuma waɗanda suka mutu adadinsu ya kai 47.
To a gaira na mutan sanyin na masu raro da haka ne muka kashin shirin wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a ugun Najeriya Nijar kamar da Chad za mu sake da wani sabon shiri idan Allah ya yarda domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan amadadin Murtala Faruk sanyin da ya ke muka don kawo muku shirin sai Julie Let's Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Bill daga nan birnin Washington DC ne Sarki Alhashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa a shirin mu na gari. Assalamu alaikum.